Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 8 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Aliyu, za mu gabatar muku da shirinmu. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
A Demokradiyyar Kongo, rahotanni da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito na cewa mayakan sa kai sun kai harin kwantan bauna kan farar hula su kamar 30. Rahotanni daga Ghana kuma sun ce akalla mutane 6 ne suka halaka, wasu fiye da 35 kuma suka jikkata bayan da wata tashar iskar gas ta yi bindiga. A Spain ko Andalusia, wasu ƴan yankin Catalonia masu adawa da shirin ballewa a ƙasar sun yi zanga-zanga a Barcelona.
To, ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Nama Dasambo ya kai ziyara a jamhuriyar Niger. To, ko menene makasudin wannan ziyarar tasa?
Na farko akwai maganan wutar lantarki na wanda ake amfani da rana da ake ce mishi sola da Turanci. Za mu zo insha Allah da mutanenmu daga Turai a zo a yi investment a kan sa waɗannan power plants.
To, Sabu Aliyu kuma ya tattauna da Dr. Usman Bugaji, ɗaya daga cikin waɗanda cibiyar wanzar da zaman lafiya ta nan Amurka ta gayyato su zuwa nan Amurkan a kan batun zaman lafiyar Najeriya.
A tattauna a gane kuma a yi aiki tare na yadda za a ƙara wanzuwar zaman lafiya a Najeriya shi ne hadafin abin, kuma muna ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Muna kuma ɗauke da maimacin shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo da saƙonni na ra'ayoyi da ku aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A Demokradiyyar Kongo, rahotanni da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito na cewa mayakan sa kai sun kai harin kwantan bauna kan farar hula su kamar 30 a arewa maso gabashin kasar, suka kashe da dama daga cikin su kamun daga bisani sau gwabza kazamin fara da sojojin kasar, kamar dai yadda aka ji daga bakin 'yan siyasa. An kai harin ne kusa da birni da ake kira Beni, kuma idan har aka tabbatar da yawan mutane da aka kashe sakamakon harin, wannan zai kasance karon farko da a bana za a kashe mutane a wannan yanki. An samu zaman lafiya a yankin tun bayan da aka kashe mutane fiye da 800 a wasu munanan hare-hare tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2016. Waɗannan hare-hare sun jefa ayar tambayar ko gwamnatin ƙasar tana da ƙarfin tabbatar da doka da oda a yankin da ke fama da zaman ɗarɗar tsakanin ƙabilu da suke yankin da kuma ɓata gari waɗanda suke ƙoƙarin amfana daga albarkatun ƙasa da Allah ya zuba a yankin. Rahotanni daga Ghana sun ce akalla mutane 6 ne suka halaka, wasu fiye da 35 kuma suka jikkata bayan da wata tashar iskar gas ta yi bindiga a wuri da ake kira Atomic Junction kusa da ƙauyen da ake kira Legon da ke arewa maso yammacin birnin Accra, babban birnin ƙasar, kamar yadda hukumar kashe gobaran ƙasar ta yi bayani. Fashewar da ta auku a tashar ta tilasta a mazauna yankin gudu daga gidajensu a daren jiya, asabar saboda ƙarfin fashewar ma an ji ƙararta a duk faɗin birnin kuma ta haddasa wuta mai girman gaske. Shugaba Nana Akufo-Addo ya bayyana alhini da kuma ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su. Ya yarda Allah ya baiwa waɗanda suka jikkata sauƙi cikin hanzari. Tuni dai shugaban ƙasar ya tura mataimakinsa Muhammadu Bawumia ya ziyarci inda fashewar ta auku a yau Lahadi. Ya ƙara da cewa shirin gwamnati take ta ɗauki matakan ganin hakan bai sake aukuwa ba. A ƙasar Spain ko Andalusia, wasu ƴan yankin Catalonia sun yi zanga-zanga a birnin Barcelona yau Lahadi, suna adawa da matsin lambar da gwamnatin yankin Catalonia take yi na neman ɓallewa daga sauran ƙasar. Wata ilimin jima ba mu ce komi ba, kamar yadda ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya ga kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. Wannan zanga-zangar tana zuwa ne mako ɗaya bayan da ƴan yankin suka kada ƙuri'a mai rinjaye na ayyana ƴancin gashin kansu. A ƙuri'ar raba gardamar wacce gwamnatin ƙasar a Madrid ta ayyana a zaman wadda ba ya saba doka, kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'a sun goyi bayan ɓallewa daga ƙasar. Sai dai ƙasa da rabin ƴan yankin ne suka fito domin wannan zaɓe. Kuriyar neman jin ra'ayin jama'a jiddin yana nuna cewa galibin 'yan yankin na Catalonia sun gwammace ci gaba da zama a ƙasar ɗaya maimakon ayyana 'yancin kai. Waɗanda suka shirya zanga-zanga ta yau Lahadi suka ce taken gangamin nasu shine mu dawo da amfani da hankali. A ƙasar Iraki kuma kakakin majalisar dokokin ƙasar Salim Al-Jabari ya gana da shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani makonni biyu bayan da Kurdawan Iraƙin suka kada ƙuri'ar marasa tasiri na ayyana 'yancin cin gashin kai kan yankin kamar yadda kafofin yaɗa labarai na yankin Kurdawan suka bayyana. Kamar yadda kafofin suka ce shugabannin biyu sun yi magana Lahadin nan kan buƙatar a kare matakan tsaro da daidaiton al'amura da kuma kaucewa duk wani mataki da zai ƙara zaman ɗarɗar tsakanin gwamnatocin biyu. Ƙuri'ar raba gardamar da aka yi ranar 24 ga watan jiya wacce kuma hukumomi a Bagadaza suka ayyana a zaman wadda ya saba doka ya samu amincewa da kusan kashi 93 cikin 100 kuma kashi 72 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne suka fito. Amma Bagadaza tana ci gaba da yin barazana ga gwamnatin yankin Kurdawan da ya sa masana suke ganin koda ba ta yi aiki kan barazanar ba hakan zai iya ƙara zaman ɗarɗar da ka iya gocewa ya zama faɗa na ƙabilanci. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani babban kwamandan hafsan rundunar juyin juya hali na Iran yana kashedi ga sansanonin sojin Amurka da ke gabas ta tsakiya cewa za su fuskanci kasadar hari daga Farisar da makamai masu linzami idan hukumomin Amurka da ke Washington suka kakaba a ƙasar sabbin takunkumi. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin ayyana cewa Iran ba ta mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita kan shirin nukiliya shekara ta 2015 na kawo ƙarshe ko dakatar da shirin nukiliyar ta, amma kuma ya baiwa Majalisar Dokokin Amurka kwanaki 60 su yanke shawarar ko za su sake sabunta takunkumin karya tattalin arziki kan ƙasar. Kwamandan mayakan juyin juya halin Muhammad Ali Jafari yana cewa idan har Amurka ta ɗauki matakin kare tattalin arziki kan ƙasar, to tilas Amurka ta janye dakarunta zuwa wajen kilomita 2000 inda makamai masu linzamin ƙasar ba za su iya kaiwa ba. Amurka dai tana da sansanoni a Bahrain da Iraki da Oman da Afghanistan da dukkansu nisansu daga kan iyakokin Iran bai wuce kilomita 500 ba. Guguwar nan ɗauke da ruwan sama da aka lakaba suna ne ta isa doron ƙasa yanzu tana ratsawa ta jihohin Mississippi da Alabama a yau Lahadi tana kadawar kilomita 110 cikin kowane sa'a ɗaya kamar yadda cibiyar kula da yanayi ta Amurka ta bayani. Masu nazarin yanayi suna hasashen ƙarfin guguwar za ta ragu a yayin da take ci gaba da ratsawa ta wasu sassan Amurka. Guguwar ta isa doron ƙasa har sau biyu yayin da take da matuƙar ƙarfi da farko a wani yankin Mississippi a can cikin daren yau Lahadi, tun da farko kuma ta fara yada zango ne a gabar kogin Mississippi a kudu maso gabashin gabar Louisiana.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar, inda tsohon mataimakin shugaban Najeriya na Madisambo ya jagoranci wata tawaga zuwa makwabciya Najeriya wato jamhuriyar Nijar ɗin kenan. To ko menene babban dalilin wannan ziyarar da ya kai a ƙasar Nijar? Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A lokacin da ya kammala ganawa da shi da tawagarsa da Alhaji Isu Muhammadu shugaban kasar jamhuriyar Nijar, tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya na Madisambo ya yi wa manema labarai ƙarin bayani kamar haka.
Na farko akwai maganan wutar lantarki na wanda ake amfani da rana da ake ce mishi sola da Turanci. Za mu zo insha Allah da mutanenmu daga Turai a zo a yi investment a kan sa waɗannan power plants. Mun yi magana kuma a kan yadda za mu kawo namu gudunmuwa wajen gidaje masu rahusa, wato low cost housing, affordable social housing, gaban guda 5,000 da za a yi ana, amma za a fara da gaban guda 1,000. Insha Allah mun riga mun gama design ɗin din kaman yanda maybe aka sani ni architect ne ni muna da zayyane duk mun gama design din da komai yanzu za mu meeting da minister a san yanda za mu ci gaba kan wannan na uku kuma akwai muhimmin program na shugabannin Africa wato African Union Summit da za a yi ana muna so mu bada namu gudunmawa wajen inda za a yi meeting din wato conference center da kuma hotel 5-star hotel insha Allah za mu bada namu gudunmawa mu ga inda za a samu nasara akan wannan muhimmin abu da mai girma shugaban kasa yake so yayi wa mutanen Niger
wannan ayyukan da tawagar ta tsohon mataimakin shugaban kasar ta tarayyar Najeriya na Madisambo
yayi bayanin za su yi a jamhuriyar Niger na nasaba ne da shirye-shiryen babban taron shugabannin kasashen nahiyar Afirka da zai wakana a babban birnin Yamai a shekara ta 2019 idan Allah ya kai mu abinda yasa waɗansu 'yan Niger kamar Malam Kakana Kware Ilela Umani cewa fa sun ji dadi game da wannan ziyarar ta tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya cewa da nama da sambo da irin alƙawullan da tawagar sa ta daukar ma hukumomin jamhuriyar Niger
saboda wannan kamar zancan kan hotel kamar hotel lantarki da zai kawa da gidaje na tallafa mu talaka wannan mu abin horin ciki ne abin murna ce gare mu a ƙasar Niger mun yi godiya bisa ga wannan abu
shi nama da sambo yayi maganar gina makekin hotel saboda taro nan gaba wanda za a yi na ƙasashen nahiyar Afirka
eh shina da unhani hotel tunda ka san wanda zaka da wani huri yace zai gina ma wani abu in ya gina shi unhwan yan kasar Niger ne kenan mun yi godiya bisa wannan abu ta zanta Niger kenan yan Niger sun yi unhwan da wannan abu
tsakanin mu da Nigeria ana iya cewa wannan zai ƙara ƙarfafa dangantaka da musamman shi wannan abin da shi na ma December ya to da shi
wannan kamar ya zan tsohon tarihi saboda lalle Nigeria da Niger kullum dankon zumunci ƙara ƙarfafa da shi kai tai kware ku
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
masoya mu kusanta laka ba cinta Sanchi mai sata bunta ta mutunta dala ga nagarta Sanchi marakanta Niger Nigeria mota muku santa Niger Nigeria soya muku santa Niger Nigeria aka ba cinta Niger Nigeria soya muku santa Niger Nigeria
to madalla a gaida Haruna mamman bako Dr. Usman Bugaji dan siyasa ne kuma masharihi ne akan harkokin yau da kullum yana cikin masu fada a ji da Najeriya da cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka ta gayyato su zuwa nan Amurkan don tattaunawa akan hanyar da za a bi a warware matsalolin tsaro da Najeriya ke fama da ita a ziyarar da ya kawo mana a nan sashen Hausa na muryar Amurka Sabu Aliyu ya tattauna da shi akan wannan batun
kwarai domin duniyar nan kamar yanda kowa ya sani yanzu kusanta koma gari guda duk inda aka samu fitina ko wani rashin zaman lafiya a wani bangare na duniya to a sannu zai iya shafar dukkan duniyar baki daya gane wannan shi yasa ita kanta America din da sauran mutane na duniya duk suka damu da irin abin da ke faruwa a sauran wurare sun dade dama suna da damuwa akan abin da ke faruwa a Nigeria tun lokacin da Boko Haram ta yi karfi ta kusan gagara har aka zo aka samu amma suna biye da mu suna ganin ba harka Boko Haram bace ba kawai ga maganar wannan fashi da ake yi da sata shanu na bangaren arewa maso yamma ga wannan hatsaniya da ake samu tsakanin Fulani da manoma a wajen arewa ta tsakiya ga wancan harka ta mutanen masu son dawo da Biafra ga kowa da yana da irin nashi saboda haka suna ganin kamar kasar gata ta rude da abubuwa da yawa to shine suka nemi abu biyu mu waɗanda suka dan tsintsinto suke ganin idan an yi magana a Najeriya ko in mun haɗu mun yi magana za ta iya tasiri ko kuma muna da hanyar da za mu iya magana da shugabanni na Najeriya suka tsintsinto mu suna son su zauna da mu zaman da za su iya ƙara gane shi menene ke faruwa ko menene ya kamata a yi sa'annan suna son kuma mu haɗu da waɗannan mu'assasa irin na Amurka kai hatta da majalisa mun je mun zauna mun saurari jin ra'ayin jama'a akan irin abubuwa na Najeriya sun shirye zuwan namu ne daidai da irin waɗannan domin mu ji me ake gaya ma Amurka, mu menene ra'ayinmu, inda kwai kuskure ya zamu gyara. To irin wannan ina ga yana da kyau mu mu fahimci mutanen Amurka din me suka gane me za su yi, don ko ba komi kada su je su haddasa mana wata matsala. To ina ga wannan kuma ya taimaka kwarai, domin an zo an tattauna sun fahimci abubuwa da dama wanda da ba su gane su ba, mu ma mun ƙara gane su, kuma ba wai zuwa ake ba ana neman wani abu na wai gudunmuwa daga Amerika, duk da yake gudunmuwan ma da kwai bangaren za a iya samu, amma a tattaunan a gane kuma a yi aiki tare na yanda za a ƙara wanzuwar zaman lafiya a Najeriya shi ne hadafin abin, kuma muna ganin kwalliya ta biya kudin sabulu.
Dr. Bugaji, na ma wannan tambaya ta farko, kana ganin 'yan Najeriya ba su san matsalar da suke da ita ba ne, kuma ba ka ganin sun san yadda za su warware wannan matsala, sai wani daga waje ya shigo ya gaya mana yadda ya gaya Najeriya ko 'yan ƙasar?
Yan Najeriya suna da yawa, ban ce kowa ya gane matsalarsa ba, amma mu a marhalar da muke muna ganin mun zo ne mu ma ƙara musu bayani don su gane matsalarmu. Mu mun san matsalarmu, kuma muna tafe da sani da kuma ƙoƙarin ya za a gyara. To ba ma sa ran wai su ne nan za su gaya mana wani abu, sai dai mu mu gaya musu yan Najeriya take. Kuma sun yi hankali, sun saurare mu, ba su zo mana da cewa mu ga abin da muke ganin matsala, ku tambayan mu suke yi, mun ga kaza, mun ga kaza, mun ga kaza, mun ji kaza, mun ji kaza, shin menene ainihin abin da ke faruwa? Muna son mu gane, don inda kwai gudunmuwar za bayar, musamman ta wace irin gudunmuwar za bayar, wa za mu bayar mawa. Kuma da kwai hakikanin abubuwan da idan wato ko ba mu ce su ba mu wani abu, idan ba mu zo muka yi bayanin nan ba, muka ƙara wato gyara musu yanda abubuwan suke suka fahimta, to ko da gangan ko ba da gangan ba suna iya haddasa mana wata matsala. Misali yanzu Najeriya a halin da ke ciki za ta nemi wasu irin makamai wanda za su taimaka mata wajen kafa tsaro. To idan ya zama ba su gane ba, kuma ka san suna da ka'idoji a nan wurin, wanda idan sun fahimci abu suna iya kawo hanyar da za a tsallake wasu ka'idojin, suka hana. Ba wai su hana sai a'a, ana iya hana wasu ƙasashen ma sayar ma Najeriya da makamai, misali. To kaga duk irin waɗannan abubuwa ne wanda suke zuwa da tattaunawa za su yi, amma dama ba mu zo wai don su gaya mana ba mi, a'a sun ma yarda din mu ɗin da suka zaɓo muka zo, mun fi su sanin abun, kuma suna son su gane daga wajenmu, amma suna son su gane ne don su ga wace irin gudunmuwa su ma za su iya bayarwa.
Dan ɗan siyasa kuma masharhi akan harkokin yau da kullum a hirarsa da Sahabu Aliyu. Jama'a kada ku sha'afa, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 11 ne da minti 18 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Kamar yadda rautani ke nunawa, ana ganin mai yiwuwa kisan da Stephen Paddock ya yi na sama da mutane 50 a farkon makon nan ya yi amfani da wasu sassa da ke taimakawa bindiga ƙara fitar da harsashe a duk lokacin da aka harba ta, wato abin da ake kira bomb stock a Turance. Yau kan wannan batu da kuma kiraye-kirayen da wasu suka fara na a samar da dokar da za ta gindaya sharuɗan mallakar bindiga a Amurka, shirin Duniyar Amurka zai tattauna a kai. Sunana Mahmud Lalo. A lokacin hada wannan shiri, hukumomin Amurka da su kansu Amurkawa na ta kokarin su gane dalilin da yasa Stephen Paddock, mai shekaru 64 kuma attajiri da bai rasa komai ba, ya halaka mutane 58 kana ya jikkata wasu ɗaruruwa a wajen wani taron shagalin wake-wake a birnin Las Vegas da ke jihar Nevada. Yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin na MSNBC a ranar Alhamis, shugaban majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya ce akwai buƙatar a duba wasu mahaɗan makaman bindiga da akan yi amfani da su wajen ƙara ƙarfin bindiga. Waɗannan kalamai a ganin wasu za su iya share fagen fara muhawarar da aka daɗe ana yi ta ko a samar da dokar da za ta taƙaita mallakar bindigogi a Amurka, lura da asarar rayuka da ake yi, wato bayan an yi dubi kan batun sayar da mahaɗin bindiga ko kuma bomb stocks a Turance. Su dai bomb stocks wasu kawuna ne da akan hada su ko a dasa su a cikin bindiga domin a ƙara mata ƙarfi da sauri wajen fitar da harsashe. Malakar bindiga a Amurka wani batu ne da ya samu kariya daga kundin tsarin mulkin kasar, sai dai akwai doka da ta haramta sayan bindigogi masu sarrafa kansu, amma kuma kasancewar ana samun bomb stocks, wato sassa ko kuma mahadan da akan soka a jikin kananan bindigogi su zama manya, kusan za a iya cewa mutane sun samu hanyar kaiwa ga bindigogi masu sarrafa kansu. Kuma a cewar Dr. MK Hassan, malamin jami'a a nan Amurka, hakan na haifar da matsala babba a nan Amurka, kamar yadda ya faɗa a wata hira da muka yi da shi a baya.
Sannan kuma wata babban matsala da ake da ita a ƙasar nan shi ne wani doka a constitution wanda ake ce masa sufon amendment da ya ba ma dama ma duk wani ɗan ƙasa ya mallaki bindiga ya yi rawan son ransa. To bindigojin ma da ake sayarwa irin bindigojin da sojojin ƙasar nan ke zuwa yaƙi, irin wanda mata fi ake fuji ta bulla ta sami wani yana da irin su goma sha wani abu a gida. To wani sun ce ma bindigojin da suke kasar nan ma sun ce wa mutane. To yawan bindigojin ma yana ƙara yawan irin tashin hankulolin da ake ta a gari.
Kwanaki kaɗan bayan wannan al'amari, al'ummar yankin birnin na Las Vegas na ƙoƙarin komawa rayuwarsu ta da. Kuma wani rukunin mutane da shi ma yake ganin akwai buƙatar a samar da dokar taƙaita yawan bindigogi a hannun Amurkawa shi ne na ɗaliban jami'ar Nevada, wacce ba ta da nisa daga inda aka kai wannan hari. Chosen Take ɗalibi ne a jami'ar ta Nevada.
You know, in America, it's very easy to...
A nan Amurka, babu wuya mutum ya mallaki bindiga. Kuma dalilin haka ne adadin mutanen da ke mutuwa ke ƙaruwa cikin sa'o'i.
Shi kuwa Richard Lee gani yake kamata yi a hana mallakar manyan makamai baki daya.
Yeah, I think the government definitely should change some of the laws.
Ina ganin ya kamata gwamnati ta canza wasu daga cikin dokokin mallakar bindiga. Ban amince a ce mutane su rika mallakan manyan bindigogi ba, saboda na zuwa yaƙi ne. Ba abu bane da mutane ya kamata su rika ajiyewa a gida ba. Misali, baka buƙatar bindigar AK-47 domin kare kanka. Abinda kake buƙata bai fi ƙaramar 'yar bindigar hannu ba.
A cewar Michael, wanda ya ce ya mallaki bindiga, lokaci ya yi da otel-otel da wuraren taron jama'a za su fara binciken akwatunan mutane.
Akwai buƙatar a binciki tarihin mutum a tabbatar da cewa ya cancanci riƙe bindiga. Ina kuma ganin ya kamata otel-otel da wuraren caca su sauya yadda suke binciki, ta hanyar fara bincikar akwatunan mutane kafin su shiga wurarensu.
To yayin da mutane ke ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu dangane da yadda za a taƙaita yawaitar bindigogi a hannun jama'a. A lokacin haɗa wannan shiri, hukumomin tsaro na can suna ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock ya kitsa wannan hari. A ranar Laraba da ta gabata, aka binciki bujuwar Paddock Marylou Daly, wacce take ƙasar Philippines a lokacin da ya kai harin kan ko tana da masaniya. Sai dai lawyer ta ce Sam Daly ba ta da wata masaniyar cewa ga abin da ya shirya aikatawa. Amma a ƙarshen makon da ya gabata, shugaban 'yan sandan birnin na Las Vegas, Joe Lombardo, ya ce zai yi wuya a ce mutum ɗaya ya shirya irin wannan hari shi kaɗai.
He had to have some help at some point, and we want to ensure that that's the answer.
Ya kamata ce akwai wanda ya taimaka mai. Muna kuma fatan hakan ne. Ta iya yiwuwa kuma a ce shi kadai ya shirya kayansa. Amma dai gaskiya abin da wuya.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za mu madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman Elizabeth Lee da Safilu Hashim Gumbel da June Leathers Gresham da kuma Salihu Garba. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya, daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma sai saƙwadi da ku masu saurare kuka aiko mana. Saƙonmu na farko na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna miƙa ta'aziyyarmu da alhinimu ga 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyyar fashewar wani abu a wani gidan mai da ke birnin Accra a ƙasar Ghana. Da fatan Allah ya jikan mutanen da suka rasa rayukansu, waɗanda suka jikata Allah ba su lafiya. Da fatan Allah ya kiyaye faruwan haka a nan gaba, amin. Daga Usman Shito Mahuta, ɗalibi a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. wannan sako kuma na cewa muna jajantawa ƴan uwa da iyalan mutane da suka rasa rayukansu a kasar Ghana a sakamakon gobarar tankan mai. Sako daga Adiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. A yau ina so ku bani dama ne kira ga dan majalisar mu na jiha mai wakiltan Dandume a majalisar jihar Katsina, wato Haruna Goma, da ya gaggauta dawowa gida idan har ba zai iya wakilta da muka tura shi yayi ba, domin yanzu shekaru biyu kenan da zaben shi, amma ba mu ga wani canji ko ci gaba a karaman hukumar mu ba. Don haka kira nake da ya dawo tun da yake ba zai iya wannan aikin ba. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sako mu na gaba na cewa Allah ka sa tattaunawar da aka yi tsakanin kungiyar Hamas da gwamnatin shugaban Bashar al-Assad ya zama sanadiyyar kawo ƙarshen rikicin yankin gabas ta tsakiya da yake ciye kicinyewa. Amin. Daga Isuhun Dila Faki. Sako mu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, muna jajantawa kasar Ghana game da hasarar rayuka da aka samu a kasar sanadiyyar bindiga da motar iskar gas ta yi, da fatan Allah ya tsare gaba. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa ya wuri, da Hamza Galadima birnin Kebbi, da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
To madalla, a daidai lokacin da ake ci gaba da rikici a jihar Rakhine na kasar Myanmar, wadda ya tilasta rabin miliyan na kabilar Rohingya su tsere ta kan iyaka zuwa makwabciyar kasa Bangladesh, wata ƴar gudun hijira da wani ɗan ƙasar Bangladesh sun ƙarfafa ko kuma sun kafa soyayya. Amma saboda dokoki masu ƙarfi da suka haramta a ƴan Bangladesh a wurin ƴan Rohingya, mutanen biyu, wato Ango da Amarya, suna kan gudu. A ɗan Bangladesh Shu'aib Hussein Jewel, ɗan shekaru 25, da kuma amaryarsa ƴar Rohingya Rafiza, ƴar shekaru 18, suna nan suna ta kauce hukumomin ƙasar tun lokacin da suka ɗaura aure wata guda da ya wuce, kamar yadda ƴan sanda suka yi bayani a garinsu da ke Singar. A demokradiyyar Congo kuma rahotanni da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito na cewa mayakan sa-kai sun kai harin kwantan ɓauna kan farar hula su kamar 30 a arewa maso gabashin ƙasar, su kashe da dama daga cikinsu, kamin daga bisani sau gwabza ƙazamin fada da sojojin ƙasar, kamar yadda aka ji daga bakin 'yan siyasa. Hakanan rahotanni daga Ghana sun ce aƙalla mutane 6 ne suka halaka, wasu fiye da 35 kuma suka jikkata, bayan da wata tashar iskar gas ta yi bindiga a wuri da ake kira Atomic Junction kusa da ƙauyen da ake kira Legon da ke arewa maso yammacin birnin Accra, babban birnin ƙasar, kamar yadda hukumar kashe gobara ta ƙasar ta yi bayani. Fashewar da ta auku a tashar ta tilasta mazauna yankin gudu daga gidajensu a daren jiya Asabar, saboda ƙarfin fashewar ma an ji ƙararta a duk faɗin birnin, kuma ta haddasa wuta mai girman gaske. A ƙasar Spain ko Andalusia, wasu 'yan yankin Catalonia sun yi zanga-zanga a birnin Barcelona yau Lahadi, suna adawa da matsin lambar da gwamnatin yankin Catalonia take yi na neman ɓallewa daga sauran ƙasar. Wataƙil mun jima ba mu ce komi ba, kamar yadda ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya gaya kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. Wannan zanga-zanga tana zuwa ne mako ɗaya bayan da 'yan yankin Catalonia suka kada ƙuri'ar mai rinjaye na ayyana 'yancin gashin kansu a ƙuri'ar raba gardama, wacce hukumomi da ke wato Madrid suka ce ba su da bai da tasiri. A Iraki kuma kakakin majalisar dokokin ƙasar Salim Al-Jabari ya gana da shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani makonni biyu bayan da Kurdawan Iraƙin suka kada ƙuri'a mara tasiri na ayyana 'yancin cin gashin kan yankin, kamar dai yadda kafofin yaɗa labarai na yankin Kurdawan suka bayyana. Kamar yadda kafofin suka ce, shugabannin biyu sun yi magana Lahadin nan kan buƙatar a kare matakan tsaro da daidaiton al'amura da kuma kauce duk wani mataki da zai ƙara zaman ɗarɗa tsakanin gwamnatocin biyu.
To madalla, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma wani jikon za ku ji mu ɗauki da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Malam Sidi, da injiniyanmu na wannan lasariya wato Mr. Santos. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku, a huta lafiya.